Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. A Ethiopia ko Habasha, ambaliyar ruwa da ƙasa take fama da ita tana biye da fari mai tsanani rabon da ganin irin sa ƙasar shekaru 50 baya. Tuni ambaliyar ruwa ta halaka mutane masu yawa, ta raba wasu dubban mutane da muhallansu. Hakanan matsalolin tattalin arzikin da balawoyin za su haifar za su yi tsanani, domin kashi uku na al'ummar ƙasar suna dogaro ne da aikin gona. Saboda haka ne ma rashin hasashen yanayin tattalin arzikin duniya na asusun IMF yake jin tattalin arzikin Habasha a bana zai samu koma baya. Waɗannan matsaloli sun sa tattalin arzikin ƙasar da bunƙasa da kashi 4.5. Wannan alƙaluma ko da shike ya ɗara galibin ci gaban da ƙasashe da suke kudu da hamada Sahara suke samu, duk da hakan koma baya ne ga ƙasar da ci gaban tattalin arzikin ta yake ninka haka sosai. Ƙungiyoyin agaji suna hangen cewa idan aka ci gaba da ambaliyar ruwan kamar haka, hakan zai raba mutane fiye da 1,000 da muhallansu, kuma yi naƙasu ga rayuwar mutane 485. Wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan yadda ake mutunta dokokin hana cin zarafi ko gallazawa al'umma ya yi Allah wadai da ci gaba da amfani da irin wannan salon a ƙasashen Turkiyya da kuma Saudi Arabia. Kamar yadda rahoton wakiliyar muryar Amurka Lisa Shelin daga Geneva ya nuna, kwamitin a nazarin ƙasar Turkiyya ya ce bai sami lamarin a zaman ruwan dare ko ya yi katutu a tsarin hukumomin ƙasar ba, duk da kwamitin ya ce ana gallaza mutane da suka shiga hannun hukumomi. Kwamitin mai wakilai goma ƙwararru masu zaman kansu sun ce babban abin damuwa shi ne rashin hukunta jama'a waɗanda suke gallaza jama'a, rashin kyawun wurare da ake tsare mutane, da kuma zargin kashe mutane ba tare da an zartar da hukunci a kansu ba. Alessio Bruni, wani masanin kan ƴancin bil'adama, ya ce kwamitin ya samu rahotanni masu yawa cewa hakan yana aukuwa lokacin da jami'an tsaron ƙasar suke ɗaukar matakai na yaƙi da ta'addanci a kudu maso gabashin Turkiyya kusa da kan iyakar ƙasar da Siriya. Hakanan ƙasar Saudiya ta sha suka saboda matakai da ko kuma dokoki da kwamitin yake kallon a tamkar gallazawa ce. Ya ba da misali, kwamitin ya ba da misali da yi wa mutane bulala da yanke gaɓoɓi. Wata wakiliyar kwamitin Felice Giyar ta ce kwamitin ya damu kan matakan gwale-gwale da Saudiya take aiki da su. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce rufe wani kan iyaka a Siriya hanyar da mayakan sa kai na ƙungiyar ISIS suke shiga da fita a yankin da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar yana daga cikin muhimman aiki da rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a fafata da wannan ƙungiya ta ISIS ta himmatu a kai. A wani taro da suka yi a farkon wannan wata a Jamus da wakilan ƙasashe da suke yaƙi da wannan ƙungiya, Carter ya ce sun tattauna kan ƙoƙarin fatattakar ƙungiyar daga yankin Manbij na ƙasar Siriya. Wannan yanki kusa da birnin Aleppo, inji Mr. Carter, wani muhimmin wurin yada zango ne ga 'yan ta'adda waɗanda suke shirin kai hare-haren ta'addanci a wajen ƙasashen Iraki da Siriya. Tilas ne mu haɗa kai wajen ganin mun toshe wannan ƙofa ta shiga da kuma fita ga mayakan sa kai daga ƙetare suke bi domin zuwa Turai ko ma gaba da Turai domin su kai hare-hare. Lokacin da yake magana jiya Juma'a a jihar Colorado da ke yammacin Amurka ya ce Amurka da ƙawayenta suna musayar bayanai wajen hana mayakan sa kai hare-hare da kuma hana su walwala da zirga-zirga. Mr. Carter ya ce hotunan yatsu da aka ɗauka daga nakiyoyi da aka dasa a kan hanyoyi ko gefen hanya ko kuma kan bababamai da kuma wasu bayanai da aka samu daga mayakan sa kai da aka kama, ana adana su cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa a zaman rumbun bayanai da irin mutanen da ake sa musu ido da ma'aikatu da hukumomin gwamnatin Amurka suke amfani da su. Hakanan ma waɗannan bayanai ƙawayen Amurka suna da damar amfani da su. Rahotanni daga Najeriya suna nuni da cewa akwai alamun cewa jam'iyyar PDP mahamayya a ƙasar ta dare gida biyu, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Nasir Adamul Hikaya ya aiko mana.
We will not be forgiven if we stand by and see this great legacy overthrown.
Tsohon shugaban PDP Nwodo ke cajin Bato na san ba za su yarda a hada matsayin dan takarar shugaban kasa da na jam'iyya a yankin daya ba, wato yankin Arewa. Madugu masu adawa da Madu Sharif karkashin Farfesa Jerry Gana, wato Alhaji Shehu Gabam, ya ce asabar din nan za su kafa kwamitin rikon jam'iyyar don wa'adin Sharif ya kare.
Babu mutum daya da zai shigo cikin jam'iyyar PDP ya ce ya fi karfin kowa, ba a yi wannan ba kuma ba za a yi shi jam'iyyar PDP ba. In da yayi a wata jam'iyyar ta daban ta NPP da wani abu, PDP ba haka take.
Ba ka ganin wannan mataki da za ku dauka zai iya jawowa Sanata Ali Madu Sharif ya dage a gefensa kuma ya je ya zarce har ya sa jam'iyyar ta iya rabewa gida biyu?
Na ba wanda ya hana shi zarcewa in zai zarce kansa, inda ko kuma wanda za su koya masa zarce su zarce. In sun yi wannan, ai dama muna za mu yi namu Congress, za mu yi convention, mutanenmu na PDP za su zo su zaɓi shugabannin. So in suna son zaman lafiya, a zo a zauna a gyara wannan party. In sun ce ba sa son zaman lafiya, a ce ai abin da za a soja aka fuskanta aka kafa PDP.
Me PDP za ta ce ne kan wannan mataki na tsaffin ƴan jam'iyyar? Ina Bala shi ne kakakin shugaban jam'iyyar Madu Sharif.
Na ɗaya dai kundin tsarin jam'iyyar PDP ba ta san da rayuwar irin wannan mutanen ba. Mutane ne da suka riga cutan jam'iyya, suka ringa rudu, suka sa haraka fadi zaɓe, suna so su ci gaba da abubuwan da suke yi. An zo kuma ana so a yi gyara. Amma tun mai da tankar PDP wurin kasuwancin su ne, suna ganin an zo a kusa kwace ne. To an zo ne a yi gyara saboda haka ba inda za su tafi ba abin da za su kuma convention na Port Harcourt ranar 21 in Allah ya yarda.
Kazalika wani labari na nuna hukumar EFCC ta kama tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon ministan ilimi Malam Ibrahim Shekarau. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A makon gobe ne ake sa ran Amurka da Rasha za su jagoranci wani sabon zama domin yin shawarwari kan rikicin Siriya a wani yunkurin tabbatar da ana mutunta shirin tsagaita wuta da kuma inganta raba kayan agaji. Amma matakan soji na baya-bayan nan da gwamnatin Siriyan take ɗauka za su iya dakushe ƙoƙarin sake farfaro da shawarwarin sulhu wadda ake gani ita ce damar da za ta iya kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take fama da ita. Ranar Talata mai zuwa ake sa ran ƙungiyar ƙasashe 17 da suke goyon bayan Siriya za ta hallara a Vienna, inda za su tattauna kan cikas da aka samu a shawarwari da ake yi, matsalolin ci gaba da aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka fara aiki da ita cikin watan Fabrairu, da kuma rashin daidaito a ayyukan raba kayayyakin agaji da Majalisar Ɗinkin Duniya take tafiyar da shi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya koka kan yadda wasu al'amura suke tafiya a Siriya. Ya yi wannan furincin ne jim kaɗan kamin sakataren harkokin wajen na Amurka John Kerry ya fara ziyarar aiki na makonni biyu a yankin gabas tsakiya da Turai da Asiya, inda zai mai da hankali kan tashe-tashen hankula a Siriya da kuma Libya. A halin da ake ci kuma, ƙungiyar mayakan sa kai ta Hezbollah a Lebanon ta jinazar wani kwamandan mayakan ta jiya Juma'a bayan da aka kashe shi a wani hari da aka kai a Siriya, inda ƙungiyar ta tura dubban mayakanta domin tallafa wa gwamnatin Bashar al-Assad. Wata kungiya da take yaƙi da kayan jibu ta dakatar da katafarin kamfanin nan na China da ake kira Alibaba, wadda ya shahara wajen cinikayya ta intanet daga rukuninta, bayan da kamfanoni da suke kungiyar suka dare saboda kasancewar kamfanin na China a cikinsu, wadda suke kallo a zaman babban kamfani da ya fi kowanne a duniya a zaman kasuwar kayayyakin jibu.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. wannan waka
dai tun daga waje nake ga wasu suna taka rawa suna jin mu kenan muna daukan wannan shiri abai bai sun ji waka Adam Kirfi
waka ce ai tawa kuma ta yi ma'ana
sosai kuwa aikin san sarkin kida ne ai
kuma muryar shi
kuma sarkin waka
muryar shi ta bambanta da duka
ta duk wani mawaki na Hausa kwarai da gaske kuwa ko daga bacci mutun ya ji waka Adam Kirfi yasan cewa waka Adam Kirfi yake
kuma shi bai sa wannan abin na ƙara
na canje murya ba
bai
ci ba sanyawa muryar shi ce kwarai haka ne to Halima bismillah
to Malam Ira kamar da aka saba dai zamu miƙa gaishe na sada zumunci da kuma fatan ƙarshen mako lahiya ko fatan alheri yau
fatan alheri da ƙarshen makon da aka shigo
yawa to ga gaisuwahilin a bari ya huce zuwa ga Hajiya Malali da Hajiya Zulai da Hajiya Gadatu dukan su matan dan makoyin Gumal Alhaji Hashim da fatan suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Kaka da ƴar uwarta Hajiya Mama Azaria da fatan suna lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Amamata Kwaido da Hajiya Ada Kawoje su kuma a birnin Kebbi a jihar Kebbi Najeriya ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Jamila Jeje a Bauchi da Hajiya Gambo Mamman Gusau a Zaria da Hajiya Hawwa Garba Briel Adama Turu sai Alhaji Badar Mai Gonjo da matar shi Hajiya Talatu a Jimeta da fatan suna nan lahiya ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi wanda ke wari a Najeriya sai kuma wato wata gaisuwa zuwa ga Abdulkarimun Yaro wanda shi ma ke wari da Salamu Malam Mahamudu Dindi Difa tare da mai gidanta Malam Sile da fatan duk suna nan lahiya sai kuma Hajiya Rabi da Hajiya Habbi matan Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi da fatan duk suna nan lahiya har wa yau kuma ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Adam A Adam Gashuwa shugaban ƴan dandalin a bari ya huce na jihar Yobe har wa yau kuma na nada ka sarkin masu tun jihar Yobe baki daya Adam A Adam Gashuwa har wa yau muna miƙa gaisuwar sa da zumunci da fatan alheri zuwa ga Abba Sidi Mai Glass a bakin tashar gidan Rumji da Jadi Wanzam a Tambarawa da Ango Mai Jiran Gado Abdul Aziz Alasan Mai Shago a bakin tashar gidan Rumji da Mutari Isuhu Anyamai da Adamu Shamuwa Mai Dawaki a Shikal da Jamilu Abdu zama da babba dadin yaro da Awwal Mai Sai da Man Petir a bakin tashar gidan Rumji da Lawwali Dan Baba a Sabon Birni Sokoto da kuma Madugu Uban Tahiya Zakari Salihu gidan Rumji da fatan duk suna nan lafiya a gaba sai gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga dan Gamba Mai Atamfa Gumal da Antaru Mayan Karhi a Magarya da Gamba Tayar a Magarya da Mamman Salisu Saida a Unguwar Nasarawa Magarya da Alhaji Mamuda Galadima Mai Kantin Sauki a Magarya da Yakuba Ganye Mallamawa Dingas da fatan duk suna nan lahiya da jama'ar su ga kuma wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji Mustafa Ango wanda har wa yau muke tayawa murnar arman diyar shi Fauziya Mamman Sani Makeri wanda za a darma tsakaninta da Dawud Muhammad a hadar sarki a babban masallacin Juma'a Kumashi a gobe Lahadi da ƙarfe 11 na safe Allah Ubangiji ya bada ikon halarta kuma Allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗayyaba Shugaban zama shine mai martaba sarkin zangon Kumashi Alhaji Umar Faruk Said da fatan Allah ya sa ai taro lahiya a gama lahiya.
Khaligina
muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Ibrahim Asisi tare da Hassan Mai Sangose Kamal Baraya tare da Boda Sharif sai Babangida Star dukan su a Baucin Yakubu da fatan suna nan lafiya. Ga dambin gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Babaldu tare da iyalansa, muna mika dambin gaisuwa da sakon fatan alheri zuwa ga Comrade Ismaila Amai Mai Zare wanda abokin aikin mu ne, wato manajan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Kano tare da iyalansa da fatan yana nan lafiya. Muna mika dambin gaisuwa da sakon fatan alheri ga Alhaji Jalo Ibrahim Gani, wato sarkin zangon dukku, wanda kuma ya sake samu wata sarautar ta sabon zannan na fada a jiharar Gombe. Sarautun nasu sai yawa suke Halima. Na ga dai suna ta faduwa, amma dai zan tambaye shi inda sarautun nan suke zuwa.
Wani ya labarin sarautar kafa ba takalmi ne.
Har yanzu dai ba mu ji labarin Alhaji Abdullahi kafa ba takalmi ba.
Sai ya sa takalmi za a bashi sarauta.
Har yanzu muna jira mu ji batun sarautar nan. Ga dimban gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu Mai Adashe tare da iyalansa unguwar Rimi a Jos jihar Plateau da fatan kuna nan lafiya, Allah Ubangiji ya saka da alheri. Sai gaisuwar mai sauraron mu DC dan Sakwa Muhammad wato Shitiman Sakwa tare da Comptroller Aminu Abba, sai Comptroller Abdullahi Babani Madakin Madangala tare da Comptroller Sani Madugu, sai kuma DC Bala Tade tare da DC Aminu Darma dukan su na hukumar custom da fatan suna nan lafiya. Ga dimban gaisuwa zuwa ga Dukko Buba Bukuyim a jihar Zamfara, sai gaisuwar Aliyu Ubayo Alkaliri dan madamin alkaliri kenan tare da mai ɗakin sa Zainab. Dimban gaisuwa ta da fatan alheri zuwa ga makwabci na Malam Yusuf Dabo. Comrade zan ce mishi
comrade
ya kamata ya ce mishi comrade. To muna gaida Malam Yusuf Dabo tare da mai ɗakin sa Hajiya Zainab da kuma ƴaƴansu wato Abdul Aziz da Fatima da Nana Maryam dukkan su anguwar Nasarawa Jahun Dirmi biyu, da fatan duk suna nan lafiya.
Ya Rasulullah, Ya Sayyidina Aminillah, Sani, wanda babu tamkarsa a gurinka Allah mujallallah, wa alihi har sahabbansa da dukkanin masu san Allah, masu bin Allah ma'ana waliyai masoyana Allah, Ya Allah, Allah ma'ana waliyai Allah ni kon kaje nake tattanawa, Allah shi nake dubawa, Allah kuna san kadajina, Allah Ya Allah, Allah Allah kuna san kadajina. Ya magadina sanan gafurur rahimun ne Allah sarki majangaina, kaine magagin halijan da duniya sama da kasa wata rana, Allah wata rana ka halitto wuta ga aljanna, Ya Allah, Allah halitto wuta ga aljanna.
Na fata dai ba kwalla na ga kike yi ba.
Wallahi ni wannan waka in na ji ta duk wanda ya sanni da ofishin nan ya san wannan waka ta ce.
Ke ta ce bakandamiyar Adam Kirby.
Ya wannan wakar masha Allah.
Ko da yake akwai wata wakar da yi ma na san kin ji wakar nan dai ba mu dai sa ta waka da yi ma Abbas Idris. Ke san wannan waka ta haɗe ta ma.
To watakila ban ji ta ba har yanzu wallahi.
To shike da.
Kana da labari ko in ba da labari?
Na ga kina ta tattara labari ne ban san abin da ke faruwa ba. In kuma kina so in bada sai in bada.
Bari na san zaka samu dama kai wannan. Wani labari ne Malam Iro. Na dai irin kishi dai da kishiyoyi har yanzu sun kasa gane cewa zaman tare rahama ce. Wai wata
ana zaman arziki.
Wallahi in wallahi to ai kamata ya su tilastawa kansu su yi zaman arzikin saboda rahamar ta sakko. Yawwa. To wata amarya ce da uwar gida Malam Iro sun yi shekaru 20 suna kishi. Sai wata ranar Juma'a amarya ta fada rijiya.
To haka.
Da ta fada rijiya uwar gida ta leka waje domin ta samo masu ceton amarya amma ba kowa duk an tafi masallaci. Sai wannan uwar gida ta dawo ta dauko kayanta ta yayyaga ta kukkulla ta zurawa amarya cikin rijiya ta hiddo da ita. A garin haka har duk jikinta ya kukkuje da amarya ta hito daga rijiya sai kunya ta kama ta tace la yaya ashe kina so na ki yi hakuri mu yi sulhu sai uwar gida tace ke ba hawai na ce ci rayuwarki bane dan ina son ki sai kawai dan naji an ce duk wanda ya mutu a ruwa ya yi shahada shi yasa na ciro ki kishi kuma yau muka fara
kar ta mutu ta je ta shiga aljanna
kaga ta kukkuje wata tsatsa ga kayanta dan da kawai ta hana ta shiga aljanna
kawai dan ba ta so ta ji an ce wanda ta shiga aljanna wato
to ka san wannan mugun kishi ne
a lalle abin yayi tsanani haka yayi tsanani sosai to Halima ba wani abin da ya faru a cikin office ne a wannan makon ne
a kai ne dai kai santi
To bismillah fada mun kasuka da gudu amuji
ai ni matsala in kai santinka ba wanda zai iya riki kamar wata addu'a ce da kai amma na san da Sarfilu yazo ya kawo dambun nama da sikilishi aka rarraba
ya kawo kilishi har kala biyu
yawa to naji aka ce da ka fara surutai sai da Maryam ta zo ba ma tunda aka sa waigin bai yi ba sai da aka zo aka tattare ka amma hakuri zaka yadda idan nayi santi da baki na nake fadi kai ma kai mana adalci mu da masu saurari
Halima bismillah tun da kin ce kin gani ai kina ofishin lokacin da yazo
matsalan ni manta santinka nake faɗi da bakinka wallahi me kace ne
saboda ban yi bane
me kace ne da ka tikilishi
saboda ban yi bane
kace me amma wallahi hadda Ahmad Muhammad Kullam ka tuno ha kace wannan kilish ko kilishin ne mai laushi ko mai laushi Ahmad Muhammad Kullam
na dai maganan kazar Ahmad Kullam
yawa
lokacin da muka tafiya mai
yawa to
da ni da Ahmed Kullam da marigayi Lawal Bukar
da
marigayi Alhaji Sulemi injini ɗan ƴan kwalbi amin su mami Halima muka tafi aka je aka siyo a hanya da Alhaji Sulemi muka tsaya sai muka sayi kaza da Kullam da muka dawo masauki mun zauna kai Kullam an aje laida ko ince an aje takarda muna can muna ta surutun muka sai ta sai ya bude yana budewa ya fara ce kawai sai kelkele da dariya kawai sai jingina jikin bango yace ba na gaya maka ba ai dole wannan ka za ta yi laushi
kuma ka tuno da wannan labari ina ga shekaru 10 kenan da suka wuce ina zuwa tun ina ji tun zuwan ka na karshe da ka je Niger ko shekara 10 nawa kenan
ya dai jima dai
10
tun lokacin Alhaji Sulai yana da rai kuma tun lokacin Lawal ma yana da rai.
To shekaru wajen 15 amma duka waɗannan bayanai suka tattaru suka Ibrahim ya leko su a dambun nama da kilishi kala biyu da Sarfilu ya
kawo. Na dai ba ki wancan labarin ne amma dai ban faɗa miki. Halima sai makon gobe da Allah Ubangiji ya kan bari mu da su aya.
To Allah ya kai mu.
Amin sun ma.
محمد رسول الله أجب دعوتنا عنه الله ناسك نادينا لا قم فينا أن فينا يا الله لا قم فينا أن خيرنا الله غفور رحيم يا الله غفور رحيم يا الله
Madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice.
A ƙasar Ethiopia ambaliyar ruwa da ƙasar take fama da ita tana biye da fari mai tsanani rabon da ganin irin sa ƙasar shekaru 50 baya. Tuni ambaliyar ruwa ta halaka mutane masu yawa ta raba wasu dubban mutane da muhallansu. Hakanan matsalolin tattalin arziki da balawoyin zasa ya fara za su yi tsanani domin kashi uku na al'ummar ƙasar sun dogara ne da noma. Saboda haka rashin hasashen yanayin tattalin arzikin duniya na asusun IMF yake jin tattalin arzikin Habasha zai fuskanci koma baya a bana. Wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan yadda ake mutunta dokokin hana cin zarafi ko gallazawa al'umma ya yi Allah wadai da ci gaba da amfani da wannan salo a ƙasashen Turkiya da kuma Saudiya. Kamar yadda rahoton wakiliyar muryar Amurka Lisa Shelin daga Geneva ya nuna, kwamitin nazarin ya ce ƙasar Turkiya lamarin bai zame wato ruwan dare ko kuma katutu a tsarin hukumomin ƙasar ba. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce rufe wani kan iyaka a Siriya hanyar da mayakan sa kai na ISIS suke shiga da fita yana da muhimmancin gaske ga ƙungiyar taron dangi da Amurka ke wa jagoranci.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hankali za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Amin zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa.